sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 25 ga watan Mayu 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da jam'iyyar PDP ke gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar mukamin gwamna a jihar Kano bangarori biyu ne na jam'iyyar ke gudanar da zaben a wurare mabambanta.
Saboda kan wani ya zo don yana so ya bata wani abubuwa don ya kawo wa'yansu rudani, to kaga wannan abu ne wanda ba zai yi nasara ba ma.
Za kuma a ji kiran da wasu jagorori suka yi ga gwamnati kan neman a ɗauki mataki dangane da kisan 'yan arewa da aka yi a kudancin Najeriya. Kamar kowace ranar Laraba, Hassan Tambuwan na ɗauke da rahoto na musamman daga bisani. Ridwan Abbas na tafe da shirin wasanni, to amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Yau Laraba, Papa Roma Francis ya ce ya kaɗu sosai da harbin da aka yi a wata makaranta a jihar Texas ta Amurka, wanda ya yi sanadin mutuwar yara 19 da malamai 2, yana mai kiran da a ƙara tsaurara matakan daƙile yaɗuwar makamai. Mutanen da suka yi cunkus a dandalin St. Peter's don sauraron jawabin Papa Roma na mako-mako sun barke da tafi saboda kiran da ya yi, wanda ya dada wato ya dadada musu rai bayan harbin wanda shine mafi muni a Amurka cikin kusan shekaru 10. Wannan kashe-kashen da aka yi a makarantar elementary a Texas ya kada ni ina mai addu'a ga yara da kuma manyan da aka kashe da ma iyalansu, a cewar Papa Roma Francis. Ya kara da cewa lokaci yayi da za a ce wannan safarar makamai da ake yi barkatai ta isa hakanan. Bari mu dukkanmu mu sha alwashin ganin cewa masifa irin wannan bata kara aukuwa ba, a cewar sa. A halin da ake ciki kuma, wata 'yar asalin Najeriya mai suna Safiya Usman, wadda ke zaune a Texas ɗin da mai gidanta da 'ya'yanta, ta yi ma abokin aikinmu Mahmud wato Lalo ƙarin haske kan wannan abin alhini da ya faru.
Gaskiya a yanzu mun a jihar Texas muna cikin baƙin ciki kuma da tashin hankali, saboda zai iya faruwa da kowa. Mutum ne ka kai yara makaranta da kanka suna tunani suna cikin ƙoshin lafiya, amma kuma a dawo maka da gawa. A yanzu dai an samu ɗalibai 19 wanda suka rasa ransu da kuma malamai 2. Kuma a rahoton da aka bayar ɗazun nan an samu 17 people kuma wanda suka ji rauni. Ni dai a tunani na yanda za a iya magance wannan harbe-harben da ake ta yi. Gaskiya shine idan hukuma za su yi bincike mai tsanani kafin a sayar da bindiga, kuma a daga age limit din daga 18 a maida shi 25. To ni a gani na idan an yi wannan za a din samu sauki.
Safiya Usman, wata mahaifiya 'yar asalin Najeriya mazauniyar Texas, ke bayanin abin da ya faru da kuma kiran da a daƙile yaɗuwar bindiga a kuma ƙara shekarun mai sayan bindiga daga 18 zuwa 25. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol sun kawo ƙarshen rarrashi a matsayinsu kan Koriya ta Arewa, wanda ya kawo ga farkon ɗaukar matakin tauna tsakuwa da kuma rashin ragawa game da aniyarsu ta ganin Koriya ta Arewar ta tsaida shirinta na nukiliya. Biden da Yoon sun nuna alamar har yanzu suna maraba da tafarkin diplomasiyya, muddin dai da gaske ne Koriya ta Arewar take yi game da batun kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. A yayin da har yanzu suke marhabun da abin tafarkin diplomasiyya, a cewar Gary Samore, jami'in fadar shugaban Amurka a ƙarƙashin gwamnatin Obama, ya ce yaɗuwar makamai a gwamnatin wani abu ne da ke kawo barazana ga sauran ƙasashen duniya da suka ci gaba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yau din Laraba ya ce zai yadda ya hawo teburin tattaunawa da Russia. To amma fa sai idan tattaunawar ta kai tsaye ce da shugaba Vladimir Putin. Da yake magana ta kafar bidiyo ga zauren tattaunawa kan tattalin arzikin duniya, Zelensky ya ce akwai yiwuwar samun mafita a dublomasiyance. Muddin da Putin a tabakinsa ya fahimci abin da ake fuskanta a zahirance. Zelensky ya kara da cewa mataki na farko na shirin tattaunawa da Russia shine sojojin Russia su janye zuwa wurin da suka ja daga gabanin kaddamar da mamayar Ukraine da suka yi a watan Fabrairu. Babu dai wata alamar raja'a zuwa ga tattaunawar kawo ƙarshen wannan yaki a ƴan makonnin nan, yayin da kowane bangare ke zargin ɗayan da rashin niyyar shiga tattaunawa. A daidai lokacin da Russia ke taɓa rungwuta kan gabashin Ukraine, ciki har da Severodonetsk da ke yankin Luhansk, mai baiwa shugaba Zelensky shawara Mykhailo Podolyansky yana kira ga gwamnatocin ƙasashen ƙetare da su ɗau matakin takurar Russia ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Ukraine. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda uku na gwaji a yau ɗin Laraba, ciki har da wani da ya yi kama da mai zuwa wata nahiyar daga wata, a cewar Koriya ta Kudu 'yan sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya kammala ziyarar da ya kai a arewa maso gabashin Asiya. Jami'an gwamnatin Amurka sun sha yin gargaɗi cewa Koriya ta Arewa na iya kaddamar da makami mai linzami mai dogon zango ko kuma makamin nukiliya yayin da Biden ke ziyarar Asiya ko kuma wani lokaci kusa da hakan. A yayin da Koriya ta Arewa ta kauce ma gudanar da duk wani gwaji a yayin da Biden ke kai ziyarar, jerin gwaje-gwajen da ta kaddamar na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da ya bar Japan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Ƙasa da sa'o'i 48 da labarin kisan wata mata mai juna biyu da 'ya'yanta hudu masu ruwa da tsaki ciki har da gamayyar kungiyoyin arewa masu fafutuka, 'yan majalisun dokoki da dai sauransu sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki matakan da suka dace kan kisan da aka yi wa wasu 'yan arewa. Daga Abuja ga rahoton da Halima Abdurra'uf ta aiko mana.
A ranar Talata ne dai lamarin yadda wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kashe wata mata mai juna biyu da 'ya'yanta hudu a jihar Anambra ya daɗa yaduwa a kafafen sada zumunta. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Alhaji Nasturu Ashir Sharif ya bayyana cewa
gwamnati ba ta yi wani abu da za a kalla a ce ta ɗau abu nan da muhimmanci ba. Saboda haka mu matsalar mu a Najeriya shine shugabannin da muke da su, da na siyasa, da na sarakuna, da wani bangare na malaman addini, da ma 'yan kasuwa. Duk abin da mutumin kudu zai shin kyautawa ba za su yi da su magana akai ba. Saboda shi dan arewa an dauke shi kamar shi bawa ne a Najeriya.
Faifan bidiyo da ya nuna gawawwakin mutanen da lamarin ya ritsa da su da ke ta yawo a kafafen sada zumunta na ci gaba da jawo muhawara mai karfi, inda wata 'yar Najeriya mazauniyar kasar waje ke cewa
sunana Hawwa Mustapha Babura mazauniya a nan kasar Amerika. A gaskiya abubuwan nan suna tayin mana da hankali, musamman ma mu da ba mazauna a Najeriya ba, kuma zuciyar mu tana Najeriya. Saboda muna da 'yan uwa da abokan arziki, ya kamata shugabanninmu na Najeriya su tashi tsaye su kawo mana agaji. Agajin da muke bukata bai wuce a ɗaukaka shari'a ba. Irin wannan kashe-kashe da ake yi a cikin addini ko harkar kabilanci babu wanda ya isa ya maganin shi idan ba hukuma ba.
Ko menene masu rajin kare haƙƙin bil'adama ke cewa a game da wannan batu? Ga ƙarin bayani.
Sunana Zainab Ahmad, wadda aka sani da Binti Jami, ne rajin kare haƙƙin 'yan adam ne. A gaskiya idan na ce bana cikin ɓacin rai abin da ya faru, wallahi na yi miki ƙarya. Gashi na an kashe mace da tsohon ciki da 'ya'yanta guda hudu, amma har yanzu ba mu ji wani mutum a cikin manyanmu ya fito ya yi Allah wadai da wannan abin da aka yi ba. Wannan ya tabbatar mana da cewa arewa ba ta gabansu. Saboda mun ga ban ma da ya tashi a sabon gari har an je an jajanta musu an ba su kuɗi, amma mun da yake ra yayi kamar an maida shi kamar na kiya shi har yanzu ba mu ji wanda ya magana ba kuma muna sauraron mu ji ne idan kuma ba mu ji ba za mu fito kuma za mu yi magana kuma muna neman duk wanda yake da ruwa da tsaki ya fito ya yi magana kuma a neman wa wannan baiwar Allah haikinta
a nasa bangare dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yammaci Deba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Alhaji Yunus Ahmad Abubakar ya ce
wannan hali da muke ciki zai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kusan dai ba za mu iya cewa babu abin da za mu yi ba tattare da wannan kamata yayi dai bangaren in sakaci su saki jan damara a fuskanci wannan kalubale kamar da jama'a suke ta tofa albarkacin bakin su suke cewa kamata ya fa a ce kawai ba gwamnati ta Allah wadaran ba ya kamata kuma a bi shi da ainihin hukunci kuma hukunci mai tsanani ma'ana doka da ta halinta wayannan miyagu an san su duk abubuwan da suke din nan ba koye suke ba me zai hana hukuma wanda take bangaren yan sakatin yan sanda ne da dai waɗanda suka damu da lura da security na kasa su tashi su yi aikin su a gano inda matsalar take wannan lamari bai kamata ya gagare mu ba idan bangaren zartarwa za su tashi su yi aikin su gaskiya muna ainihin kalubalantar su da su tashi su yi hoɓɓasa
ya zuwa lokacin hada wannan rahoton dai duk kokarin ji ta bakin gwamnatin tarayya kan lamarin ya ji tura Mim Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima to a yau jam'iyyar PDP ke gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamnonin jihohin kasar sakamakon zaben shine zai bayyana mutanen da za su yi wa jam'iyyar takarar gwamnoni a zabe mai zuwa sai dai a jihar Kano bangarori biyu ne na jam'iyyar ke gudanar da zaben a wurare mabambanta daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana
Mutane tara ne da yake bukatar jam'iyyar ta PDP ta tsayar da su takarar gwamnan jihar Kano kuma su ke fafatawa a zaben na yau. Masu bukatar takarar sun hada da Dr. Yunusa Adam Dangwani da Yusuf Bello Danbata da Al-Amin Ibrahim Little da Ma'azu Magaji da Muhi Magaji da Jafar Sani Bello da Mustapha Getso da kuma Muhammad Sani Abacha. Sai daga alama kamar sauran zabukan da PDP ta yi a Kano cikin karshen makon jiya wadda har yanzu ba a kai ga bayyana sakamakon sa ba zaben na yau cike yake da rudani la'akari da cewa bangarori biyu da ke ikirarin shugabancin jam'iyyar a Kano kowanne zai gudanar da nasu zaben a yau
da mun shirya cewa za mu yi a marhaba kuma muna ta samun kamar issues na tsaro sai muka ga kuma mun rubuta wa gwamnati da ta ba mu indo wanda shine muke gani akwai tsaro to amma wannan bai samu ba ta ba mu ba so zami wannan nan a number 5 Lugard Aminu nan headquarters jam'iyya wancan zaben ma dama anan akai kuma din na sanar da ɗan takarkarin nan a text kowanne muna so ya turo mana da sunan agent din sa kafin a fara zabe
Alhaji Shehu Wadasa gagi kenan shugaban PDP a Kano to amma Alhaji Muhammad Ibrahim Atta shugaban kwamitin riko na PDP wadda shalkwatar jam'iyyar ta kasa ta turo daga Abuja ya ce su ma suna shirya nasu zaben a cibiyar koyar da matasa sana'o'i ta Sani Abacha dake kan hanyar Madobi
to yanzu dai ana shirye-shirye har yanzu kuma ka san ita batun zaben zai iya kai har karfe nawa ma sai ya ma aje a iya kwana yawa can wancan gurin da Sani Abacha youth center can ne ya kamata su je magana yana party ne kuma national a can suka aika suka ce su chairman na wannan committee din can za su je su yi wayannan abubuwa saboda haka idan wayansu ma suna shirya wani guri suna ne kurun saboda kawo rudani kurun mu ne national suka sani kuma committee da za su yi wayannan abubuwa duka daga sakatuna suna da izini ne daga can national wanda za su kare mu abu saboda kan wani ya zo don yana so ya bata wani abubuwa don ya kawo wayansu rudani to kaga wannan abu ne wanda ba zai yi nasara ba ma ba zai yi nasara ba don yanzu ina ga maka mutane tara da kasa ne muka ce exactly ba mutum ɗaya daga wanda yake daga gurin su
sai dai Shehu Wadasa gagi yayi martani akan haka
ani ban san da wani tsagi ba ganar da court ta yi ta tabbatar cewa mu ne shugabannin jam'iyya so ni ban san da wani tsagi ba ai dukkanin congress chairman na jiha shine chairman na congress duk da za a yi a jiha wanda in suka zo za mu gudanar zabe saboda haka za a yi zabe.
Ko sun zo ko ba su zo ba za ku gudanar
da zabe? Za mu gudanar da zabe. Ai hurumin mu ne mu gudanar da zaben. Ba hurumin national ne kawai ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda zaben zai kaya da kuma bangaren da yan takara guda tara za su karkata domin neman ƙuri'a. Kana kuma ko sakamakon wanne bangare ne uwar jam'iyyar ta PDP za ta karɓa domin miƙa hukumar zaɓe ta ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Kwari, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Sana'ar turmi da taɓarya sana'a ce da ta ɗauki hankalin mutane da dama musamman daga arewacin Najeriya, kuma suna yin sana'ar ne a nan kudancin Najeriya. Na tattauna da wasu masu sana'ar turmi da taɓarya a Ibadan.
Sana'a Abubakar ni ne ciyaman na masu zai tura ni a nan Ibadan. Yaya sana'a turmi ke tafiya? To sana'a turmi alhamdulillahi tana tafiya yadda ya kamata, saboda dai biyan bukatu sosai da dama gare ta, sannan kuma zan ce alhamdulillahi saboda turmi yayi mun komai, ko kuma in ce yayi muna komai. Abinda a tsakanin baji sai dai godiya kawai ga Ubangiji.
Kamar da me ka yi a cikin wannan sana'a ta turmin daka?
Alhamdulillahi nayi abubuwa da dama, saboda nayi gida a ciki, nayi mata da biyan bukatun iyaye da sauran yan uwa abokan jama'a haka da suna yara da sauran su dai. Biyan bukata da alhamdulillahi.
Ka dade kana wannan sana'a ta turmin daka a nan Ibadan?
Gaskiya na dade na dauka na biyu cikinta.
Kamar wani lokaci ka dauka kana wannan sana'a ta turmin daka?
To na dauki kimanin kamar irin shekara 20 haka, da kamar da 5 zuwa da 6 ina wannan sana'a ta turmi.
To a nan Ibadan ne ka taba yin wannan sana'a, ko ka taba zuwa wata jaha a Najeriya ka yi ta?
A nan Ibadan na yi ta, kuma na taba zuwa wata jaha haka kamar irin asashen Ibo, irin Lagos haka. Duk da jahohin ga dai na kudancin nan ina ganin kamar babu nan mantaka ba da ganga wannan sana'a.
A jahohin da ka ziyarta wajen wannan sana'a, wace jiha ce tafi karbuwa gare ka, watan samun ciniki?
A gaskiya alhamdulillahi a nan Ibadan dinnan nahi gamsuwa da itahi na samun ciniki a gare ta.
Kamar a yini kana sai da turmi nawa?
To gaini alhamdulillahi na iya kamar sai da kamar 30.
To taɓarya ba?
A to duk turmi da taɓaryar sa muna sai da su a gaba ɗaya, idan kuma kace kana so turmi ba taɓarya ba za mu iya mu sai maka ita a haka din.
Sunana Muhammadu Rabilu Inkiya Raboji.
Kai ma wannan sana'a kake ta turmi da taɓarya?
Kwarai da gaske.
Tun suka fara wannan sana'a ta turmi da taɓarya?
Kamar dai bayanin da ciyaman namu na nan Ibadan yayi, lokaci guda abokinmu ne tare muka taso, tare muka fara koyon wannan sana'a. Hasali ma shi gadan ta yi a mahaifinsa, kuma ko dalilin shi ma muka koye ta, zama misalin shekara 20 ko da wani abu haka.
Ka taɓa koya ma wani wannan sana'a ta turmi da taɓarya?
Na taɓa koya ma.
Kamar mutane nawa ka koya ma?
Kamar mutum huɗu haka zuwa biyar.
Suna aiki yanzu?
Suna yi.
A wani wuri suke aikin?
Akwai wasu a Ilori, akwai wasu a Ogbomosho.
Ba ni kaɗan daga cikin sunayen waɗanda ka koya ma wannan sana'a ta turmi da taɓarya?
Akwai Abubakar, akwai Umar, akwai Safiyanu.
Yanzu da an tambaye ka, kamar wancan babban turmi nawa ne kuɗinsa?
Shi turmi abu ne wanda ke ba ƙa'idajen kuɗi gare shi ba a nan, amma a gida ana iya mai misali zai yi 3,000. To a nan kuma aka samu sa'an kasuwa zai iya 8-10.
A nan Ibadan?
Baya
da ƙayyadaddun farashi kenan shi turmi. To ita taɓarya fa?
Ita ma gaskiya a can gida bakin abinda muke sayanta ana samu 500, ka'idan ta dai ita kenan a can.
Nan fa?
A nan gaskiya daga 2,000 zuwa 3,000.
Sai sana'a turmi da taɓarya akwai riba kenan?
To alhamdulillahi, tunda kamar bayanin da ciyaman yayi ni ma ta yi mun komai.
To yanzu kai kana da niyyar canza wannan sana'a ta turmi da taɓarya?
Gaskiya a halin yanzu ni ban ga wata wadda zan yi ba wadda za ta rike ni da tafi min wannan.
Ka taɓa zuwa wani wuri kai wannan sana'a ta turmi da taɓarya kamar arewacin Najeriya?
A halin da ake ciki yanzu ma kusan nan ma dai ganin gida na zo, tunda na nan ita tushe na, amma yanzu ni ne ciyaman din yan turmi a Ilori Airport a halin da ake ciki.
To ya sana'a turmi da taɓarya ke tafiya a can Ilori jihar Kwara?
Alhamdulillahi asali gaskiya akwai abokan kasuwancin mu da dama, kuma daɗin ta ya sa muka tashi daga nan muka koma can muka yi daba ya zama mana wurin zama.
Sunana Usaini Muhammadu Saurami, sana'a ta turmi nake yi da taɓarya.
Menene daɗin wannan sana'a ta turmi da taɓarya gare ka?
Daɗinta tana da yawa, saboda ni sana'a turmi da taɓarya na gade ta ne a wajen mahaifina, shi ya koya min ita. A lokacin da muna yawon kwadugo da ni da abokina Abubakar Halima, mahaifina ya ce in bar zuwa wannan kwaduga yanzu in bi shi mu je sana'an turmi Ibadan. Sai muka zo sana'an turmi Ibadan. Kuma dalilin sana'an turmi ne yake ya Ibadan shine yasa har yanzu ga nake akan ta da aka koya mai ta. Na ji dadi akan ta sosai saboda nayi mata, nayi gona, nayi gida, nayi suna ya kai guda biyar a cikin sana'an turmi. Kuma har yanzu ga ita take cewa albarkaci in na sa kaya mai kyau da takalmi a ita ci.
A cikin ƴan uwanka akwai mai sana'ar turmi bayan kai da mahaifinka?
Gaskiya a cikin ƴan uwana ba mai sana'ar turmi.
To mutane na cewa turmi talla wahala ko kuma kayan wahala, in an sayar a doka, in ba a sayar ba a doka. Kai miya naka ra'ayi ga wannan kalami?
Wayanda ba su san ma'anarta bane kuma ba su san dadin ta bane sune suke kiranta haka. Mu da yake mu mun san dadin ta mun gaje ta, ba mu baya yiwa mu taba lalata ta ko mu soke ta, saboda mu mun san dadin ta mun san amfani ta, muna jin dadin ta kuma sosai be ga zato har yanzu nan.
Yanzu cikin ƴaƴan da ka haifa akwai mai sana'ar turmi da tabarya?
Cikin ƴaƴana babu wanda ya girma wanda zai sana'ar turmi da tabarya, amma suna makaranta kuma suna koyon aikace aikace haka, kanikancin mota da teloli.
Da ashe sun girma kana son su yi wannan sana'a ta turmi da tabarya?
Kwarai kuwa yaya abinda ni ban guje ta ba, kuma na gaje ta ga mahaifina kuma in ce kuma bana son dan dana ya gaje ta, ai ba abin kwarai bake ne idan bana so ya gaje ta.
Ni sunana Yusuf Umar Zugun, Kebbi local government. Sana'a ta yanzu ita sai wannan sana'a ta turmi da tabarya. Eh
to wannan sana'a ka gada ne ko ka shiga ne kawai?
To fi sabilillahi sana'a wannan sai da turmi, ni ba na ga don ta bane, kawai dai sana'a ce kawai, ni ga tune min ni zo ni fara.
To me baka shawa har ka fara wannan sana'a ta turmi da tabarya?
To abinda yasa wannan sana'a ta burge ni, na yi ta zuwa buga-buga bangarori da dama, amma kuma sai ni ga ƴan uwana da abokaina suna zuwa suna yi, kuma gurgudo suna dan samu a dauro hama bakin su asiri, tuwa maka su asiri. Ni ma wannan shine jawo hankali na ni shigo wannan sana'a.
Idan wani mutum ya zo ya same ka yanzu ya ce shi na son ya yi sana'a turmi da tabarya a nan Ibadan, kaman me da me ya kamata ya tanada kafin ya fara wannan sana'a?
To abinda zan ce mishi daga farko, da yake wannan sana'a ta da alfarma da dama, idan ya zo da jari ko da kadan ne zai farawa. Akwai kuma wata hikima da ake wajen wannan sana'a, ko da baka da jari zai za ka samu su ƴan uwa suna da dan tallafa ma ta hanyar ba da tsari, za ka ci gaba da wannan sana'a sannan sun haka kai ma ka samu naka.
Kamar banda nan da kuke zaune kuna dauka wannan turmi ko yawo shi da tabarya?
Eh insha Allah muna dauka, muna zuwa cikin gari har wasu kauyuka da wasu garuruwa da wasu ma jahohi gaba ki.
Kamar nan cikin unguwannin birnin Ibadan, kamar wace unguwa da wace unguwa kuke zuwa tallar turmi da tabarya?
Okay to muna zuwa unguwoyi da dama, daga ciki akwai challenge New Garage, Abinan Tipa Garage, irin su Ojo, Abega Zango da kuma Gwagi hakan ga da Dogai Market.
Shin wannan turmi kala nawa ne?
To turmin gaskiya suna da kaloli da dama, don akwai wanda aka ce ma dan neja wanda yake shi turmin sakura ne, akwai kuma dogo wanda yake na ainihi arewa wanda ake dakan fura da shi to can kaka da kakanni, sannan kuma yanzu cikin zamani Allah ya kawo zamani ana yin hannun injimi, akwai turmi wanda muka ce ma turmi dan Benue, akwai kuma na Ilorin wanda muka ce ma dan Kwara da Neja.
To akwai turmi dan Sokoto da Kano?
Eh akwai su, amma mu gaskiya yanzu ba mu cika dauko su muna zuwa da su numa talaso ba, sai can ba alsa bayan ka ce mu taho da su muna iya zuwa da su.
Turamin nan suna da bambanci ne kamar dan Neja da kace da dan ina da ina, suna da bambanci da juna ne?
To bambancin da ke gare su ita ma Neja ka san akwai wanda suna yin na hura irin na arewa Sokoto ganga, sannan suna yin gajere na sakura, akwai gajere na sakura, akwai suna yin madogo na dakan hura na arewa irin Sokoto da Kano.
Suna Abubakar dan Halima, turmi da tabarya.
Me yasa ka shiga wannan sana'a ta turmi da tabarya?
To ni dai ko da tashi a inda ka haife ni na cimma wurin sana'a suke nan wannan aikata kace, amma baba na biya ba bai wannan sana'a, amma ni ne tashi an godda aka haife ni nan kowa sana'a shi kenan a arewa Niger State, a Niger State Mashego local government wani gari inda ke ce masa Horami, a nan nake. Eh to angon namu gaba ɗaya kasuwancin su mai mai yawa, kasuwancin su sun fi karfi wajen sana'a turmi.
To ina ka fara wannan sana'a ta turmi a arewa koko a nan kudancin Najeriya?
Eh a arewa na fara, can in sai da can sai kuma sauran abokan sa shi kullum kurmi, sai ne je kuma ai ya kamata ni ma rika biya wannan ganin sai gisin da suke, sai na fara zuwa kuma na abai bana shawa, to sai cigaba da zuwa, sai na bar ma zama can gidan din ma sai na gama zuwa nan.
Wadanne irin itace ne ake yin turame da su da tabarya?
Itace gaskiya suna da yawa, amma wanda aka fi da shi kirya kadi suna ka fi da su.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kungiyar Black Stars din kasar Ghana na ɗan wasan gida za su san abokan karawarsu a wasan samun cancantar shiga gasar cin kofin zakaru na Afirka CHAN a takaici, wadda tun farko aka shirye yi a ranar 26 ga watan Mayu, lokacin da aka gabatar da jadawalin wasannin a birnin alkahiran kasar Masar. game da abin da hukumar kwallon kafar Afirka ta ce ne ƙungiyoyin wasa 18 za su fara shiga gasar da za a somo daga ranar 8 zuwa 31 ga watan Janairun shekara ta 2023 a Algeria. Tsohon jarumin dan wasan kasar Algeria Jamal Menada, wadda ya fi kowa zura kwallo a raga a gasar cin kofin Afirka na 1990 tare da ZZ Forces ne zai zama jami'in gabatar da jadawalin tare da shugaban wasannin CAF Khaled Nassar. Wani kocin din kasar Ingila Freddy Chumu ya bayyana cewar dan wasan Arsenal Eddie Nketiah zai buga wa kasar Ghana gabanin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Freddy Chumu, wanda shine mai ba dan wasan na Arsenal koro, ya fallasa cewar dan wasan na gaba zai haɗe da zakarun Afirka sau hudu. Eddie Nketiah yana zuwa amma na yi imani kan gasar cin kofin duniya ne, inji Chum. In har yanzu zai taimaka wa Black Stars, Jordan Ayew na kodewa, don haka in yazo zai taimaka mana. Dan Ghana haifaffen Birtaniya ya kasance cikin littafin hukumar kwallon kafar kasar Ghana da jimawa. Hukumar ta ce ta dauke shi a matsayin wanda zai cike wani gidi a Black Stars. A can baya, duk yunkure-yunkure da aka ta yi don shawo hankalin dan wasan ya yi wa Ghana wasa bai yi nasara ba. Eddie Nketiah na Arsenal, Callum Hudson-Odoi na Chelsea, Tarek Lamptey na Brighton da Inaki Brothers na a cikin ɗan wasan da hukumar GFA ta rinka tuntuɓa dangane da matsayin ƙasarsu. Ɗan wasan baya na Brighton, Tarek Lamptey, na shirin canza shiƙa zuwa ƙasar Ghana bayan an buƙaci ya zama ragowar ɗan wasan Ingila masu shekaru 21 na baya-bayan nan. Ana sa ran mai shekaru 21 ya samu gayyata a wasanni guda hudu da Lions za ta yi na Share Fage da Czech Republic, Albania, Kosovo da Slovenia. Sai dai ya yanke shawara ya janye daga wasannin, yana mai tafakkurin ko ya buga wa Black Stars Ghana ko kuma a'a. Lamptey da ya yi wa matasan Ingila wato ƙasa da shekaru 21 wasanni sau biyu, ɗan asalin ƙasar Ghana ne da aka haifa a Hallington, yammacin London. Shugaban Young Lions Lee Casley ya bayyana cewar akwai matsala game da ƙasashen guda biyu. An tunkari ɗan wasan, wani abu ne da yake lissafi a kai yanzu haka. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaici.
To, a takaicen yau Laraba, Papa Roma Francis ya ce ya kaɗu sosai da harbin da aka yi a wata makarantar jihar Texas ta Amurka, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 19 da malamai biyu, ko yara dai 19 da malamai biyu. Yana mai kiran da a ƙara tsaurara matakan daƙile yaduwar makamai. Mutanen da suka yi cinkus a dandalin St. Peter's don sauraron jawabin Papa Roma na mako-mako sun ɓarke da tafi saboda wannan kira da ya yi, wanda ya daɗaɗa masu rai bayan harbin wanda shi ne mafi tsanani a Amurka cikin kusan tsawon shekaru 10. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol sun kawo ƙarshen rarrashi a matsayinsu kan Koriya ta Arewa, wanda ya kawo ga farkon ɗaukar matakin tauna tsakuwa da kuma rashin ragawa game da aniyarsu ta ganin Koriya ta Arewar ta tsaye da shirinta na nukiliya. Biden da Yoon sun nuna alamar har yanzu suna maraba da tafarkin diplomasiyya, muddin dai da gaske ne Koriya ta Arewar take yi game da batun kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yau dinnan Laraba ya ce zai yadda ya hau teburin tattaunawa da Rasha, to amma fa sai idan tattaunawa ce ta kai tsaye da shugaba Vladimir Putin, da yake magana ta kafar bidiyo ga zauren tattaunawa kan tattalin arzikin duniya. Zelensky ya ce akwai yiwuwar samun mafita a diplomasiyance, muddin dai Putin a ta bakinsa ya fahimci cewa ana fuskantar al'amari a zahirance.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Algresham wadda ta hada shirin, da injiniyan mu na yanzu Charleston Mark, ni Hanifa Kabir Ita nake ce da ku, mu kwana lafiya. Bissalam.